أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من يبو قريش ليحدى مؤى ونم مسلاتي قلادنشي أبير ننكل جهر جقاوة أولا يمتي na Lahadi 28 ga watan Ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 7 ga watan 4 a shekara ta 2024 aya lissafin miladiya. Kamar yadda muka ji malam ya karanta wannan aya ta 104 ko a suratul nisa'i, kuma jiya mun tattauna a kanta, kasancewar yau mun yi alƙawarin ko mun tsara insha Allah yau za a dakatar da waɗannan darussa na Ramadan na tafsiri kamar da aka saba duk shekara. Mun saba tsayawa ranar 27, amma wannan karin yau 28 za mu tsaya saboda 'yan gibin da muka samu na 'yan wasu kwanaki. Duk da haka dai bai cika yadda muke so ba, to amma muna roƙon Allah Maɗaukaki ya sa albarka abin da aka yi, kuma ya ba mu ikon aiki da shi. Inda nace za mu ƙarasa dangane da tattaunawarmu ta jiya, kana Allahu aliman hakima, a faɗin Allah Maɗaukaki bayan ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. In kun kasance kuna jin wani raɗaɗi da rauni da wata damuwa da cutarwa da cututtuka a wajen yaƙi da abokan gaba, to su ma suna jin abin da kuke ji na raɗaɗi. Bambancin shi ne ku kuna fatan alherai a wurin Ubangiji na samun lada da shiga aljanna, abin da su kuma ba su da fatansa. Duniya suke kallo, kuma ƙarshen lamarinsu a kan duniya ne. Sannan sai Allah Maɗauki ya ambaci zurfin iliminsa, ba iyakar zurfin ilimin ba, amma ya faɗi cewa shi mai sanin komai ne, kuma ya amfani da lafazin kana, kamar yadda yake akwai wurare da yawa a cikin Alƙur'ani Allah Maɗauki ya amfani da wannan lafazi, wa kana Allahu aliman hakima. Wani wuri inna Allah kana aliman hakima, wani wuri kuma wallahu alimun hakim, wanda suna da yawa su ma surori daban-daban a cikin Alƙur'ani. duk abin da yake tabbatarwa shine cikakken ilimin Allah. To shine muka dauko zance jiya akan abin da ya shafi ilimin Allah, yaya tabbatar da shi yake a wurin at-tawa'if al-islamiyya, kungiyoyin musulunci ya suka dauki wannan ba dan komai ba sai saboda yadda aqida ta kungiyoyin da suka karkace dinnan ta fi shahara a gun mutane a bakin su da rubuce-rubucen su, bal ka iya cewa hatta littattafai da aka rubuta da yawa babin ba iyana ilmul kalami ba, har littafan tafsiri wasu suna tawilin waɗannan siffofi, wanda in an zo irin wannan bigire yana da muhimmanci faɗakar da mutane a kai. Je mun yi magana a kan ƙaunin falasifa irinsu Ibn Sina, yadda ra'ayinsu yake dangane da tabbatar da ilimi ga Allah. Suna cewa Allah ya'lamu al-kulliyat wala ya'lamu al-juz'iyat, kuma wannan hakika malamai har hukuncin kafirci suka yi masa, domin Allah madaukaki babu abin da bai sani ba. Yawwa, babu abin da bai sani ba. Taqyidin ilimin Allah a ce ya san wani abu bai san wani abu ba ƙaryata al-Qur'ani. To su kuma dama waɗannan masu harka ta philosophy da su da masu ilmul kalam su ne speculative theologians, su ne ake cema masu ilmul kalam, haka suke kiransu da turanci. Theology ne amma based on speculation, shi yasa ake kiransu, ma'anar tunani ne da ka suke yi, ba sa ɗauko abin daga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na an ce maka ilmul kalami, to abin da ake nufi kenan. Sun shiga cikin babi da yawa, kuma kusan mutane da yawa ma a cikin rubuce-rubuce su ake gani su ne malaman tauhidi. Littafai da aka rubuta akan tauhidi mafi yawansu a kan wannan makaranta, masu wannan makarantar ne suka rubuta, saboda ko yawansu sun kunshi mu'tazilawansu da asha'ira, maturidiyya, kullabiyya, karramiyya da makamantansu. Kowanne kuma sun yi rubuce-rubucensu, sun faɗi ra'ayinsu a kan siffofin Allah maɗaukaki, wanda a cikin abin da muka ambata jiya, abin da yake wajibi a kan musulmi shine tabbatar da siffofin Allah maɗaukaki gwargwadon yadda Allah ya siffanta kansa a cikin Al-Qur'ani, haka nan manzansa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi a cikin hadisansa, wanda duka da izinin Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya magana akan Allah sai da ilimi, domin shi yafi kowa sanin Allah a cikin halittar Allah, kuma duk abin da ya faɗa akan Allah wahayi ne Allah ya masa. Shi yasa babu mai magana akan zatin Allah ko siffar Allah wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin daidai, baya kuskure dangane da abin da ya shafi isar da manzancin da Allah maɗaukaki ya aiko shi da shi. Duk wanda ya san wannan, to wajibi duk abin da ke cikin Al-Qur'ani zahirinsa, nassinsa, to kar a canza masa ma'ana. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah maɗaukaki masani ne. Mun yi zancen wannan kana din, sunanta manzu'atu mene az-zaman, maslubatu zaman, yawwa maslubatu zaman, wadda aka kwace wa zamani, ma'ana ba ta da alaka da zamani. In an ce kana, to ba a nufin da haka ake, yanzu kuma ba haka ake ba. In kana zancen sifofin Allah, duk inda aka ce wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu qawiyan aziza, wa kana Allahu kaza da kaza, aka siffanta Allah, to wannan kana din in dai dangane da sifofin Allah ne, maslubatu zamani ce, ma'ana ba ta da alaka da zamani. Karka ce kamar yanzu in aka ce kana rajulu waqifan, mutumin ya kasance a tsaye, to la yalzam an yakuna al'ana waqifan, ko bai lazimci cewa a yanzu a tsaye yake ba, da dai a tsaye yake, kaga kenan ba lalle yanzu haka ba. To amma dangane da Allah akan siffofinsa, in aka faɗi siffantuwarsa da ilimi, siffantuwarsa da hikima, to ana nufin Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne, azalan wa abadan. Yawan an ce azalan shine tuntuni, tun fil azal, tun kafin zamani, tun kafin lokaci, abadan kuma babu iyaka. Yawan to muka tattauna wannan, mun magana akan kaulin jahmiya, kaulin mu'tazila, sai muka zo kan kaulin asha'ira. Asha'ira da suke da'awar su ne ahlus sunna, amma a cikin babin aqida maimakon su gina kuma su dora matsalolin aqida akan abinda Allah ya faɗa, domin aqida ma'anarta meye, labari ne na abinda ya wajaba mumini ya kudurta a zuciyarsa, shi ne aqida. Shi kuma mabnahu awwalan wa akhiran ala al-khabar, ita aqida ana gina ta ne akan mai Allah ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, imma li sababi kauniha ghaiban, ko saboda kasancewar ghaibi ne. Mafi yawan maganar aqida ghaibi ne, labari ne Allah ya bayar ko akan zatinsa. Zatin Allah babu wanda ya gan shi. In an ce zati, kun san zati ko me ma'anar zati? Haqiqa. Yawwa, in an ce zatu shay'i shine haqiqatu shay'i, haqiqanin Allah. Kaga karka ce jikin Allah. Yawwa, Allah bai tabbatar wa kansa jiki ba, da haka laifi ne kace Allah jisim. Haka nan kuma Allah bai kore wa kansa jiki ba, lam yatakallam bi labdil jismi nafiyan wala ithbatan, don haka kai ma karkai, Allah bai ce yana da jiki ba, bai ce ba shi da jiki ba, kawai ya faɗa mana shi dai akwai shi, akwai shi. Kuma dole mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda akwai shi, sannan tunda ko akwai shi yana da haƙiƙa, haƙiƙan nan ba mu san yadda take ba, amma ya siffanta ta da siffofi, yana gani, yana ji, yana da iko, ko yana da ƙarfi, yana da izza, yana sani, yana gani, yana ji, yana sama, ya faɗi wannan da kansa, yana sama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, shi ma ya ƙara bayani akan Allah maɗauki, yana sama. Ya yake a sama? Ba mu sani ba, kuma ba ma kutsa kai da hankalinmu. To a babin aqida, abin da ya kamata dama ko ya wajaba mutum ya yi shi ne waɗannan abubuwan, ya tattara su ya yi imani da su. Wanda ya faɗa ya fi shi sani, haƙiƙa ne, shi ne Allah. Wanda ya faɗa da umarnin Allah shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin halittar Allah babu wanda ya kai shi sanin Allah, don haka duk zancen gaskiya ne, Ƙur'ani gaskiya ne, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattun su gaskiya ne. Don haka duk abin da ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan Allah, to ka gaskata shi. Karka kutsa da hankalinka ka ce a'a ni wannan abin ya saba wa hankali, ni ban gane wannan ba, ai masu ilimin science ba su tabbatar da wannan ba, ai in an duba ya za a yi a ce Allah yana kaza, ai ko ai bai dace da Allah a ce yana kaza ba, domin siffar kaza ta dan adam ce, dan Allah ko baya siffar, duk ba ruwanka da wannan abu. Hankalinka shi ne ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa, shi Allah din ya fi ka sanin lafazin da zai amfani da shi. To don haka asha'ira su da suka zo ba su yi wannan abun ba, sai suka yi bezin, suka dora maganar su ta aqida, sawa'un babun al-asma'i was sifat, da kuma babin af'alil ibadi, da kuma babin imani da kaddara, duk da yana da alaka da af'alul ibadi, da babin istita'a, da babin al-asma'i wal ahkam, da babin al-iman. To duk waɗannan babobi a sha'i da babin nubuwat, wanda suke magana akan mu'jiza da karama, duk waɗannan abubuwan matsalolin ku a sha'ira sai kuka ɗora su akan mahabin hankali, da hankali suka yi bezin abin suka ɗora, nassin ya zo ta aqidi ne, ya zo mene ta aqidi ne, ba shi ne asasi ba. to wannan shine ginshikin kuskuren mazhabar ash'ariyya kuma mazhaba ce sabuwa ba kuwa ce yawa ba a santa ba a zamanin sahabbai ba a santa zamanin tabi'ai ba ba a santa zamanin su Abu Hanifa Maliku da Shafi'i ba ka iya cewa zamanin al-Imam Ahmad bin Hanbal akwai wasu abubuwan da aka sani su al-Haris al-Muhasibi Abu al-Abbas al-Qalanisi an samu waɗannan kusa da wannan lokaci harkar kalamin tunda Mu'tazila sun har gina daula har sun azabtar da su Imam Ahmad bin Hanbal ko yau akwai wannan abubuwan a lokacin to har zuwa dai lokacin da aka samu Abu al-Hasan al-Ash'ari shi kansa har zuwa rayuwar da ya ta i'tizali da lokacin da ya tuba ko ya shiga kullabiya bayan ya bar i'tizali sakamakon tattaunawa da suka yi da malamin su Abu Ali al-Jubba'i ya bashi ya kasa bashi amsa ya bar hanyar ya koma kullabiya daga kullabiyar ya batta ya koma mazhaban al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar da ya ambata da kansa to duk waɗannan abubuwa daga baya aka same su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san Allah ko ba su san Allah ba ash'ariyanci suka yi ko me suka yi ba su yi ko ɗaya ba tabi'ai manya-manyan malaman musulunci da aka ruwaito ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito ta hanyar sahabbai sun san Abu al-Hasan al-Ash'ari da Abu Muhammad Abunnan al-Maturidi sun san su ba su san su ba waɗannan sakin hanyar tabi'an da sahabban da suka yi shi ya jefa su kan wannan da ba su saki su Abu Hasan al-Ash'ari nake nufi da ba su saki wannan hanyar ba da suna tare da su al-Imam Ahmad bin Hanbal waɗanda suka rike suka tsaya akan hanyar an gane ina na faɗi Ahmad bin Hanbal ne saboda su ne a zamanin su yawwa amma su al-Imam Shafi'i su musamman su al-Imam Malik ibn Anas duk harkar ilmul kalamin nan ba ruwan su da ita ba su san da ita ba kuma yanzu ba mutumin da ya isa ya tuhumi Abu Hanifa Maliku Shafi'i Ahmad bin Hanbal akan cewa ba su san Allah ba akwai ba to ba su san Abu al-Hasan al-Ash'ari ba amma sun yi itikadin gaskiya dangane da Allah ko ba su yi ba sun yi akwai aqidunsu kuma malamai da suka yi magana akan su duk sun faɗa aqidunsu to wannan aqidin da su Imam Maliku suke kai da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal wanda kafin su kuma akan su sahabbai suke da tabi'ai to ita ce aqidar musulunci ta asali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummarsa akai to kiran da muke yanzu shine a tsallake waɗannan na tsakiyar a tafi can bayan a kamo sai a yi musulunci gangariya an gane a babin aqida da babin fiqhu duka su Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal duk ba batattu bane akan hanya suke kuma su ne imamai na ahlus sunnati to ba ruwan su da ilmul kalami ba su yi ilmul kalam ba da haka ba zai yiwu a zo a ce mazhabar da ta zo daga baya ita ce aqidar ahlus sunna gaba ɗaya ahlus sunna nan fa daga sahabbai ne da tabi'ai da irin su Imam Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal wanda su ne atba'u tabi'i wannan su ne ahlus sunna kaga ko ba zai yiwu wanda ya zo a bayansu ya zama aqidarsa ita ce ahlus sunna ba kun fahimci wannan madkhal ne na farko to su a babin isbatin siffofi al-asha'ira kullum muna faɗi ba sa tabbatar wa Allah sai siffofi guda 20 siffofi 20 nan suka kasa su kashi 4 kashin farko suke kiran su sifatul ma'ani sifatul mene sifatul ma'ani yawwa su kuma sifatul ma'ani guda 7 daga cikin su kuma akan ishtiqaqin as-sifatul ma'nawiyya su ma guda 7 akwai as-sifatun nafsiyya guda 1 ita ce al-wujud sai kuma as-sifatus salbiyya su kuma guda 5 su ne al-qidamu wal-baqa'u والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية waɗannan biyar su ake cewa as-sifatus salbiyya to in ka hada wannan biyar da al-wujud ita ce sifa daya an-nafsiyya shi da kenan ka hada 14 nawa 20 an fahimci wannan yawa to matsalar ita asali daga sifatul ma'ani zaka dauko zancen su sifatul ma'ani sun kasa su kashi biyu waɗannan guda bakwai القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام سوني قدا بكوي تو سن كسا سجدا بيو أكوي عقلية أكوي سمعية عقلية لمني سمعية هؤلاء فاركو سيسك كراسو عقلية القدرة والإرادة والعلم والحياة والنسو نسو الصفات العقلية معنا لا يصح الاستدلال لها بالنقل إنما يستدل لها بالعقل سنتي بإنغان تبكاو آية كو حديثي وجن تبتد وأن ننصفو في قداهو kawai sai dai ka dogara da al-aql hankali ne zai tabbatar da su ba nafsi ba su kuma as-sam'u wal-basaru wal-kalam suka ce su ne sifat naqliya to naqliya zo da su duk da su ma ta hanyar hankalin suka tabbatar da su suna da maslak da masalik da yawa duk ku bari ku yi hakuri a gurguje muke yi dan ku san cewa abin ne an dora shi a asalin abin da ya kauce wa hanya don haka azo ana razana mutane cewa asalin musulmin duniya su ne a sha'ira wannan zance ne yau bai kamata mai ilimi da ya san meye aka gina ash'ariyyancin akai ya faɗi wannan har yana daukar kishiyar haka shi ne bako sai a dauki kamar wani mutum ɗaya ne Ibn Taymiyyah sai a yi wani wub da shi kamar wani kuda a gefen da shi gefe aqidar ahlus sunna kamar yadda na ambata wanda sahabbai suke kai tabi'ai suke kai atba'ut tabi'ina su maliku shafi'i ahmad bin meta nake nana ta sunan su saboda kowa ya karbi waɗannan mutanen a matsayin shugabanni a addini to duk cikin su ba wanda ya bi hanyar ilmul kalami kuma suna da maganganu akan imani babi daiwa na tauhidi bal har rubuce-rubuce an yi an zazzakulo maganganunsu an ɗora su a kan babi-babi na aƙida an tattauna manhajin al-imam malik fil aƙida ko manhajin imam ash-shafi'i ko in ce wujuh idda fuskoki daban-daban na masail na aƙida an cicciro su manhajinsa a babi kaza manhajinsa a babi kaza duka da imam ahmad bin hanbal dukkaninsu babu wanda ya tafi akan aqidar mu'tazilawa babu wanda ya tafi akan aqidar jahmiya babu wanda ya tafi akan aqidar ash'ariyya da maturidiyya amma kasancewar daliban wasu daga cikin waɗannan a'imma din sun shiga harkar ilmul kalami daga cikin kamar irin su kamar wanda na gaya mana jiya Abu Bakar al-Baqillani su Imam al-Haramaini al-Juwayni al-Ghazali Abu Hamid ko Ibn Furak kazo su Abdul Qahir al-Baghdadi mai al-Farq bayna al-Firq da at-Tafsir fi ad-Din kazo su Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi mai at-Tafsir al-Kabir duk waɗannan sai Allah ya kaddara cewa sun shiga harkar wannan lamari na ilmul kalami kuma suka tattauna mas'alolin aqida akan manhajin ilmul kalami kuma suka rubuce-rubuce kuma rubutunsu sune al-ittifan usulul fiqh an fahimci abu sunna waɗannan duk manyan malamai ne a usulul fiqh kowanne a cikin wanda na faɗa dinnan yana da rubutu a cikin harkar usulul fiqh usulul fiqh kuma kun san makarantarsa gida biyu ko madrasatul fuqaha da kuma madrasatul mutakallimin madrasatul fuqaha ita ce madrasan abu hanifa madhabar hanafiya
wanda suke gina usulul fiqi akan fatawa fatawoyin malaman su shi ne sa ake ce mata fuqaha su kuma wannan suka dora usulul fiqi ilmin sa akan sanin dalalatul alfaz da maganar mantiki da harkar ilmul kalam suka isti'ana da shi ta bangaren sanin yaya za a yi mu'amala da alfaz wannan shi yasa makarantar su ta zama tana da alaka da ilmul kalam to kuma sai suka zo suka shiga aka samu aure tsakanin ash'ariya da sufanci mun yi wannan maganar a darussan mu na sunna da masu inkarinta tarihin yadda aka samu aure tsakanin sufanci da ash'ariyanci musamman a hannun Ghazali ina cikin waɗanda suka bude wannan babi su Abul Muzaffar Al-Isfirayini shi ma yayi rubutu akan wannan har ambata har Al-Fahari yake cewa su al-Ash'ariya su suke da manyan malaman sufaye to waɗannan wannan abun shi yasa aka samu wannan damjin tsakanin mazhabar Ash'ariya da kuma tasawufi kai ka dauka duk sufaye ko Ash'ariya ne Ash'ariya kace duk sufaye ne akan haka abin ya taho shi yasa iya bambancewa da tantancewa tsakanin waɗannan babobi yake buƙatar zama na musamman da tattaunawa ta musamman da kuma karatu na musamman wanda bai sani ba za a iya buga shi can a buga shi nan a ɗauka ai babu wani addini sai abin da waɗannan mutanen suke shi yasa in ka soke shi sai a ce yanzu duk shugabannin addinin musulunci duk gaba ɗayan su abin da su ina su Nawawi su waye duk sai a ce masu cewa a koma baya a yi abin da ake da shi a da kafin zuwan Abul Hasan al-Ash'ari to kamar neman fitina ne an kafirta waɗanda suka zo daga baya babu wanda ya kafirta mutane a cikin su kamar yadda ambata akwai waɗanda suke ginshikai ne an san su ne dama da wannan harkar ta ilmul kalami da kuma bin mazhabar ash'ariyanci irin waɗanda na ambata mana waɗanda suka yi rubuce-rubuce a wannan babi akwai kuma waɗanda su ba imamai ba ne a harkar ash'ariyanci amma saboda zurufin rayuwa ta asfaru bil ash'ariyyaci irin su An-Nawawi su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani abinda aka san su da shi shine harkar hadisi da fiqihu malamai ne na hadisi malamai ne na fiqihu amma a babin siffofin Allah da wasu babobi na aqida sun samu zamiya ne ba dan aqidar su asali ita ce ta wannan suna kira zuwa ga yada ash'ariyanci irin yadda su Ghazali suka yi ba Ghazali dama ba malamin hadisi bane ba malamin hadisi bane malamin ilmul kalami ne yayi raddi ga falsafa sannan kuma malamin fiqhu ne yayi rubuce-rubuce a fiqhun Shafi'iyya sosai ba ana nufin ba malami bane amma ilmin hadisi dai ilmin hadisi sanin sunna da fiqhu sunna da bayanin ilmin rijal da sanin hadisi ya inganta wannan bai inganta wannan ba harkar Ghazali bace to kuma su suka zo suka dora mutane akan waɗannan abubuwa din haka su Razi din duk a manhajin su daya duk da manyan malamai ne amma fa sun tasirantu ko in ce su imamai ne a wannan harkar ta ash'ariyanci sabanin irin su Nawawi da Ibn Hajar an fahimci abu da haka ba za ka zo ka ce a duk waɗannan an mai da su yan bid'a shine jiya nake faɗi in ba a ce kuma dama ba a ce din ba ba a ce dukkanin su yan bid'a ba amma a zancen shi ne foundations din da suka gina aqida akai to usul ne mubtada'a yawa usul ne na bid'a ba usul ne na sunna ba da sun gina yadda suka gina fiqhu akan mazhabar Shafi'i don waɗannan da na ambata mafiyan su ƴan Shafi'iyya yawa da sun gina harkar aqida irin yadda suka gina harkar fiqhu hakanan ƴan Malikiyya wanda su daga baya suka shiga cikin wannan harkar ƴan Malikiyya da sun gina matsalolin aqida irin yadda suka gina fiqhu akan mazhabar Imam Maliku su tafi akan mazhabarsu a babin aqida to da duk wannan rikicin ma ba a same shi ba amma sai suka yi watsi da mazhabar imam sai suka koma gun abul hasan al-ash'ari. Abul hasan al-ash'ari kuma ba akan aqidar ahlus sunna yake, shekarunsa 40 na farko a i'tizali kafin ya koma kullabiya, kafin komawarsa mujmalan ya koma aqidar Ahmad ibn Hanbal. Kun gane wannan insha Allah. To shi yasa suka zo a wannan tattaunawa ta siffar ilimi da na kun kula kasashe gida biyu ko sifatul ma'ani, an kasa su kashi biyu ko sifatin mene, as-sifatul aqliyya da as-sifatul an-naqliyya da as-sam'iyya, su ne dai naqliyya din. To wannan as-sifatul aqliyya guda hudu ai akwai ilimi a ciki, yawa. To mazhabar Abul Hasan al-Ash'ari da sauran ƴan Ash'ariya cewa suke yi, Allah ta'ala ya san komai da ya faru da wanda zai faru, amma da iliminsa kadimi, da iliminsa wanne kadimi, sai suka ce in wani abu ya faru a lokacin da aka halicci abin, wani canji ya faru a jikinsa, yayi magana ko yayi aiki, to ba za a ce wani ilimi ne tajaddada Allah shi ma ya san shi ba, sai su ce a'a, Allah ya san wannan abin ne da iliminsa kadimi, ba wannan ilimin na yanzu ba. Don haka a yanzu su ba za su ce bai sani ba, amma kuma ba za su ce ya sani a lokacin da abin ya faru ba. In kuwa za a kore wa Allah ilimi a lokacin da wani abu ya faru, to kenan kana fi mulkihi ma la yuridu wa ma la ya'lamu, ko ba haka bane? To wannan shine sharrin da suka fada ciki, kuma garin kokarin danganawa Allah tanzihi, a kokarin anazzaha Allah, a ce Allah ilimin sa kammalalle ne, sai suke ganin. Kuma meye dalili? Ka'ida da suka sa cewa shi sanin mahalicci ma ana sanin sa ne ta wata hanya da su suka kirkiro sa, ita ce hanyar da ake nufi hanyar al-hawadith, cewa duk wanda ya siffantu da fararrun abubuwa, to fararrun abubuwa ba sa rabuwa da shi. Sun ce Allah kadimi ne ba hadisi bane, duk abin da ba Allah ba hadisi ne. To duk abin da yake da alaka da hadisi, in har Allah ma ya tasirantu da wannan, to kenan Allah waɗannan siffofi na hudusi ba za su bashi ba, don haka sai aka kore masa duk wani abin da yake da alaka da hudusi. Wannan kuma bid'ar ita ce ta jawo musu duk wannan bala'i, firaran min isbati lafzin hudus. Kuma lafzin hudusin nan su ne suka kirkire shi, suka kore wa Allah. Allah bai magana akan lafzin hudusi akan ya kore wa kansa, babu wannan zancen. Wannan magana dai mai zurfi ce a wannan babi, amma ba magana ce da za ka ɗauki ra'ayoyin masu irin wannan maganganu da za su zo suna tuhume-tuhume nan da nan, a tuhumi Ibn Taymiyyah, a ce su ne suka kawo kaza da kaza da kaza. A'a, Ibn Taymiyyah aikin da yawa al'ummar musulmi wallahi ba kaɗan ba ne, da ba a samu irinsu ba da al'umma ta shiga ɓata, mummunan ɓata kuwa. Saboda yadda masu falsafan nan da ilmun kalamin nan, mu'tazilancin nan, ash'ariyancin nan, maturidiyancin nan, karramiyancin nan, da suka zo daga baya suka ɗauke mutane daga asalin abinda a immatul islam suke kai. Wannan kuma immatul islam ɗin su ne fa salafiyyar da kuke ji ana faɗa. To amma yanzu an riga an yaƙi, an ɓata sunan salafiyya, an ɓata sunan ahlus sunna. Wai sai mutum ya ɗauko waɗannan muta'akhirun ya ce su ne ahlus sunna. To gaya min su Imam Malik me ya so? Domin dai ba dama ka ɗora Imam Malik ka ce masa Ash'ari ne shi, bai san da Ash'ari ne shi. Kun gane wannan zancen? To da Allah kanku ya waye akan wannan, a daina buga muku kai kamar bal. Yawa, a zauna a yi karatu. Yawa, ilimin Allah ilimi ne kadimi kuma ya tajaddabi, ba wani abun tsoron faɗar wannan zancen. Yawa, me ma'anan ya tajaddadu? Al'umurun lati tata'allaqu bi mashi'atillahi, al'amuran da suke da alaka da mashi'ar Allah ana dangana masa su zuwa gare shi a ce yattasifu biha fi'lan wa sifatan wasu abubuwan yana aikata su wasu abubuwan in ya ga dama da rahmar Allah ko da gafara ba sai ya ga dama yake yi ba yawa to haka shi ilimi akwai ilimi da Allah ya san komai tuntuni sannan kuma lokacin da aka yi yanzu zaman nan da muke yi tun fil azal muka zauna ai babu mu fil azal Allah shi kadai ne fil azal amma yau din nan lahadi 28 ga watan ramadan a shekara ta 1445 shine muke zaune da ni da kunan a masallacin galadinci Allah ya san wannan haduwar ta mu ko bai sani ba ya sani an fahimci abu ba za mu ce sai da muka hadu ya sani ba ya saboda ya riga ya san za mu hadu an fahimta yawa in kun masu wannan sukan suna tsammanin haka ahlus sunna suke nufi wai sai da aka hadin sannan ya sani to ai ba haka ake nufi ba abin nufi tabbatuwar abin yadda ya san shi ya zo ya zama fil khariji wannan shi ake nufi da tajaddudi don in ka korewa Allah wannan ilimin to ka dangana masa jahilci maimakon ka dangana masa kamala an gane abu haka nan da suke kore masa ilimi abin nan al-kalam suke Allah madaukaki yana da magana amma maganar sa guda daya ce kalamun nafsi ne wai ya riga yayin shi tuntuni dan haka lokacin da yace wa annabi Musa innani anallahu la ilaha illa ana shine suka rikice waye mai wannan magana mu'tazilawa suka ce bishiya ce ta gaya wa annabi Musa saboda su basu yadda Allah yana magana ba su kuma ashaira tunda sun ce maganar Allah daya ce yayi ta tuntuni dan haka har suka ce da Qur'ani da At-Taura da Injila duk abu daya ne kawai wannan da Larabci ne wannan da Ibraniya ce wannan da Siriyaniya amma duk gaba daya kawai maganar Allah daya ce ya gama ta rumun baya kara wata magana dan haka bai magana da annabi Musa ba kenan akwai matsala a wannan ko ba matsala to dalilin waɗannan abubuwan shine dora wannan harkar ba akan wahayi ba sai suka dora shi akan hankulansu kun gane wannan dan haka ba abin tsoron a faɗe shi bane da mu'tazilanci da rafidanci shi'a an gane da ash'ariyanci da maturidiyanci duk bid'a ne usul ne bid'iyya ko da wasu malamai sun tafi a kansu to ba su ne usulin ahlus sunna ba an fahimci wannan sai sun ce lokaci na ya isa ko da dan zauna a dunkule ne yanzu kun fahimci don haka wa kana Allahu aliman hakima sai mu ce me Allah ya san ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu wanda waɗannan ilimin Allah a koyaushe Allah ya san komai babu lokacin da bai sani ba amma kuma ba za a zo a ce saboda ana so a tabbatar masa kadimi la yata'assaru bil huduthi sai a zo a ce masa a'a shikenan abin da ya faru yanzu ko bai sani ba ko kuma a ce wata magana dai wanda yake bata da kyau an fahimci wannan yau dan haka a zo ana cewa wai su Ibn Taymiyyah su ne kawai suke cewa ilimin Allah ya tajaddad san wannan ba haka bane duk salaf kaulin su kenan yauwa wannan bid'ar daga baya su Abul Hasan al-Ash'ari da dalibansa suka zo da ita shine aka sa muku a cikin littattafai kuke karantawa an gane wannan zancen amma musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafe ne da hadisi gashi laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah yace abun ya faru ba lokacin manzon Allah ba lokacin da aka yi auren ba lokacin da ta zo complaint din ba to su abun ash'ariyya sun ce da siffar sam'u wal basar ma wai duk abu ɗaya ne babu ba a bambantawa suna bambantawa ne ta bangaren wani abu suka yi creating ɗinsa shi ma na bid'a wasu nan su at-ta'alluqu at-ta'alluqun suka raba akwai at-ta'alluqun tanjizi qadim da kuma ta'alluqun suluhi shi ma suka ce qadim duk waɗannan abubuwan duk daga baya suka zo suka same su istilahat ne duk ba su da asali na bid'a in ka yadda da waɗannan maganganu cewa Allah ya san komai kuma a lokacin da wani abu sabo zai faru ya san da shi baya nufin cewa kamalarsa ce da babu yanzu ta karu ba har ba wanda ya faɗi wannan zancen Allah ilmin sa kamili ne azalan wa abadan amma ba za a kore masa wannan tajaddudin ilmin ba illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi me yake nufi da wannan su sai suka ce shi yasa saboda wannan bid'a da suka kawo sai suka ce wai illa lina'lam ai illa linusiba wai zan mu bada lada saboda su kauce tabbatar da ilimi ilimin da bai faru ba sai lokacin juya alqibla wannan duk bid'a ce wannan fa ita ce ashariyar ba wani abu bane naka ku koma ku bi sunna ya ayyuha muslimi a tsaya akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun zancen da muke shine alkitabu was sunna a koma qur'ani a koma kuma sunna in an ce sunna me ake nufi hadisan nan da aka ruwato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koma ai aiki da su ka karanta alqur'ani ka fassara shi da hadisi ka karanta alqur'ani ka fassara shi da qur'ani ka karanta alqur'ani ka fassara shi da maganganun su Abubakar da Umar da Uthman da Ali sai ka musulunci ka kallo amma kana tsallakowa ka komo zaka dauki Abu al-Hasan al-Ash'ari ka koma Abdul Qadir da Tijjani to zaka bata a hanya ku kyale wannan abun ku koma can baya tsohon musulunci shi muke kira a koma ba musuluncin wai ko ƴan zamanin yanzu ba a tsohon musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici to kamar yadda muka ambata yau ne za a rufe wannan darasi kuma kamar yadda aka saba akwai ƴan muqaddimomi da bayanin me za a yi insha Allah zan mika wa masu abin sai su yi insha Allah Allah inda jawabi da zan daga baya zan barakallahu fikum
insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah farko muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta rufe wannan tafsiri ba dan muna so ba kuma muna ƙara godiya ga kwamitin da wannan masallaci sun ba da haɗin kai su ma tun daga farko har ƙarshen wannan lokaci da muka zo insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sawa kowa a mizanin sana'ar alkhairi kuma kamar yadda malamin ambata cikin tafsir da ake yi insha Allah za a samu ranar za a ci gaba da tafsiri din saboda gaskiya muhimmancin sa ya wuce a wasa fashi zai raya mana zuciyarmu kamar yadda ka raya mana yanzu insha Allah fahimta alqur'ani ba abin da zaka hada ta shi da zaka hada ta da shi in dai an fahimce shi din yadda ya kamata a fahimce shi saboda lokaci akwai kwamitoci da za su dan bayyana wato jawaban su akwai kwamitin marayu za a ba su minti biyar insha Allah shugaba malam Awal Sale bismillah iya ina minti biyar malam ya cinye lokaci da yawa insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما رأينا أكا أمبتا تيوا كوميتين مرايو كفن وانا مسلاتي شكرا قوما شاعدين كينا لتوتي وانا شيني كرونا قوما شاعدين نعم دزا أقبا تردى رفوتو نشكرا تدوبيو لأري دوبيو لأري 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 شريكا na 2024 ko na alhamdulillah kamar yadda aka sanar asusu wannan committee na bara an karanta naira miliyan 7,938,060 asusu wannan committee na bana miliyan 11,766,300 yadda aka samar da wannan kudade shine akwai manyan gudunmawoyi da aka ambata daga ɗaiɗaikun jama'a kan akwai wanda ya bada miliyan 1,550 akwai wanda ya bada shine Abdullahi Ibrahim akwai kuma Zainab daga New York miliyan 1,507,700 akwai Shaibu Garba Muhammad
akwai cika abbakar 1500 akwai awali yakubu 1397 akwai dr nuruddin 204400 akwai kuma riba daga kwamitin mu na noma da kasuwanci 1466 akwai kuma gudunmawa ta ɗaiɗaikun jama'a 1,922,000 da akwai kuma daga kwamitin wannan gida na haya da wata baiwar Allah ta bayar a wasu shekaru da suka wuce naira 28,000 jimila dai ta ruwan kuɗi da aka samu shi ne 6,095,100 wanda babba daga cikin wannan gudunmawa ita ce 1,150,000 mafi karanci ita ce naira 200 wannan dukkanin mutane da suka yi gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi na'am bangare na biyu shine inda aka tattara gudunmawar kayan abinci da tufafi wanda an samu zakkar shinkafa shan shera buhu 7 mai kimar kuɗi naira 335,085 wanda kuma an samu zakkar gero buhu 1 mai kimar kuɗi naira 70,000 an samu gudunmawar shinkafa daga Aliko Dangote Foundation buhu 70 mai kilo 10 wanda aka yi mai kuɗi kima naira 798,000 da kuma gudunmawar kuɗi naira 1,000,000 daga Alhaji Ado Abdulhamid wanda aka hada da aka bayar da masara a lokacin damina na akwai kuma tallafin abinci da faffe nono da dabino naman miya da kuɗin cefane sati sau ɗaya ko sau biyu wanda wasu bayan Allah daga Saudiya ke ɗaukar nauyi wanda wannan bangare ana yin shi ne a dukkanin tsawon shekara guda kimanin lissafin da aka yi na wannan bangare an ciyar da abin da ya kai 3,418,200 na wannan dai bangaren shi ma na kayan abinci shine ya hada naira 5,691,200 yanda aka sarrafa da rarraba wannan kayayyaki an tantance gidaje guda 348 wanda kuma aka ɗauki kashi na farko manyan gidaje su ne guda 25 wanda aka ba su shinkafa kwano 5,500 mai kimar kuɗi naira 1,019 wannan bangare an samar da naira 475 sai kashi na biyu wanda aka raba sauran gidaje kwano 2,200 na shinkafa wanda aka yi kimar kuɗi naira 7,600 wanda shi ma wannan bangare jimilarsa shi ne 2,128,000 jimila dai baki daya na bangaren abin da ya shafi wannan bangare na abinci a Ramadan shine 2,603,000 na kamar yadda aka ambata wancan bangare na Saudiya na wanda ya samar da 3,000,000 da wani abu to ga yadda abin yake to shine to abu na gaba an samar da gudunmawa kamar yadda aka ambata ta shinkafa a watan masara da aka saya buhu 30 ce wadda aka yi kuɗi kimanin naira 1,425,000 sannan abu na gaba akwai dinkin sallah da aka samar wa yara guda 200 daga cikin yara da ake da su a wayancan gidaje shi ma naira 407,500 akwai kuma ciyar da abinci a ranar sallah da za a yi wannan sallah mai zuwa wanda ake haɗa abinci da nama ake ba wa yaran don bayan sakuwa daga idi naira 534,800 akwai kuma rijiya da aka tona don samar da dan wuri da za a ringa kamfin din yara haka masu zuwa makaranta cikin marayu saboda wani lokacin aka rasa inda za a yi da wani yaron da ba shi da wanda zai kula da shi to wannan yana sa aka sa 1,000,000 da wancan 500,000 ta bara da aka ambata za a yi gini da ita to ba ya sai aka yi rijiya sai aka sa 1,000,000 kuma yanzu aka dan gina wurin wankin mota da dan sayar da ruwa saboda yara su dinga zuwa idan sun dawo daga makaranta cikin yara da suke kwancan gidaje na marayu wannan dai duk yana bangaren samar da dan ayyukan yi ne da dogaro da kai sannan dan yi kokarin koyar da sana'o'i na dinki an dauki dinki a matsayin sana'a ta farko da za a gwaji da ita to a wannan bangare an samar da kuɗi kimanin naira 430,800 wanda aka sai kayan dinki na koyar da dinki din da kama shago da sayan kekuna da kuma dan bawa masu koyarwar tallafi da kuma su yaran masu koyan wanda dai aka sanya kuɗi har ya kai ga bayan an gama dan yin training akwai yara da suka nuna hazaka Al-Hikima Foundation ta ba su wato kyautar kekuna guda 2 wanda aka yi musu kuɗi naira 100,000 wajen da ya gaba ɗaya shine naira 530,800 da aka ambata sai kuma tallafi na kwamitoci da aka bawa wayannan masu ayyuka na yau da kullun, akwai tallafin kula da wato ilimi a committee da yake kula da ilimi, an bashi tallafin naira 300, committee kiwon lafiya an bashi naira 200, committee tallafin aure an bashi 140, wanda su ma gaba daya naira 640 suka lashi. Sannan an yi kokarin samar da shafin mu na yanar gizo kamar yadda aka bubbukata, shi ma dai an sa naira 130 a wannan bangare. Sannan akwai ɗan ƙoƙarin inganta rijistocinmu da jiha da local government da kuma irin wannan ɓangare na team da kuma ɓangaren masu samar da taimako a masu samar da rijista ta wancan masu kula da harkokin tattalin arziki, su ma dai nan an saka naira 75,000 an gyara wannan rijistoci da an samar da wayansu daga ciki. Wanda jimla dai gaba ɗaya shi ne nan ɓangaren ya haɗa naira 4,400,000 7,451. Sai ‘yan nasarori da aka samu cewa mun samu nasarar samun rijista ɗin ta jiha, local government da team da kuma shi wannan wato ɓangare na SCUML wato kenan SCUML ko? Na'am. Sannan kuma an samu nasarar samar da hanyar dogaro da kai ta wancan yara da za a yi wa kokari da kuma wannan da suke ɗinki. Sannan wannan kwamiti ya samu nasarar bunƙasa ayyukansa a tsawon shekara guda kenan, ba iya Ramadan ba. Sannan kuma an samu nasarar sabunta bayanan masu karɓar taimako, muna da cikakkun bayanai kenan yanzu na masu karɓar taimako, insha Allah a kodayaushe. ‘Yan matsaloli ba za su haura rashin ba da taimako ɗin kamar yadda muke ta'ammata a kullum, sai dai wannan rahoton ya zo a gaddauce sakamakon ba a gama tattara iya abin da ake yi da shi a hannu ba, bare a ga yadda za a tsara ayyukan. Kullum ana yi ne a tafe-tafe, sannan kuma akwai tsadar ayyuka ko abubuwa na zamani ta shafi wannan ɓangare ɗin. Kamar yadda aka ji kuɗin ya hau, to kuma amma in aka kwatanta da na bara sai a ga abin da aka yi gudunmawar kamar ba nisa ne da shi ba, so tsada ce ta janyo, amma haƙiƙa an yi gudunmawa mai tsoka. Kuma kamar yadda aka ji lissafin ya nuna, Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya sa kowa a mizani. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Allah ya saka ma kai ma. Jawabi kenan daga shugaban kwamitin Barawi, a gurguje lokaci ya ja sosai ku, sai jawabi na wato kwamiti na ilimi da aka kaddamar da shi wacan shekara, shi na ga minti biyu zan bawa mai gabatarwa insha Allah. Sai a tunzurta
yayin minti biyu ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda aka kaddamar da kwamitin ko kuma gidauniyar ilimi ta birnin Kudu a shekarar ta gabata, bayan mun tashi da kudurarka guda hudu da muka sauwa mu cimma su a cikin shekarar da wuce. Daga ciki na farko shine kokarin yi wa shi ita gidauniyar din rijista a matakin karamar hukuma jiha da kuma kasa gaba daya, da kuma bude asusun banki ga gidauniyar don hidindimin da suka shafi yawon shafi kudi da jiyarsa. Sannan kuma sai tallata gidauniyar ga mutanen da muke ganin da su iya tallafawa. Abu na ƙarshe kuma sai samar da takarda wadda ake ta kamar application form don in an zakulun mutane za mu ba su cika. Waɗannan kenan su ne muka sa a gabacin shekara. Kuma mun yi nasara kusan na mace kamar a matakin local government muka samu kai rijista, ba mu samu mun yi a matakin jiha da ƙasa gaba ɗaya ba. Dangane da zakulun mutane, mun bibiyo su mutane, mun zakulo ne muke ganin su iya biya, za su iya tallafawa a cikin garin birnin Kudu. Ba mu iya fita waje ba, amma dai an tuntuɓe su. Sannan kuma hello, an tsara application form ɗin shi ma ya riga ya zama ready, kawai sai dai mu fara aiki da shi insha Allah. Kuma an buɗe asusun bankin shi ma kamar yadda muka so mu. Bayan haka, bayan an kaddamar da shi kwamiti ɗin, a lokacin an samu tallafi na kuɗi a nan wurin daga tsohon shugaban ma'aikata na sakataren gwamnatin jihar Jigawa na gwamnati na ta wuce, ya ba mu gudunmawa ta naira 50,000. Daga wannan 50,000 dai ba mu sake samun wurin tallafi ba gaskiya. Na kai ta wannan 50,000 ɗin da ita ce muka yi aka kashe 7,500 a ciki wajen ƙoƙarin yin rajista, aka kashe 5,000 wajen buɗe account, da kuma 6,000 a zirga-zirga da aka yi na dutse so 3,200, wadda shi ne tare kuɗin ya kai naira 18,500. Aka ɗebe 50,000 daga a cikin 50,000, aka ɗebe 18,500, saura 31,500, wannan shi ne abin da muke da shi a asusu a yanzu. mun samu kalubale gaskiya na gudanarwa an samu tafiyar hawainiya ma committee cikin shekarar da wuce gaba daya wannan muna neman afuwa muna tsara insha Allah a cikin wannan shekara za a shiga aikin gadangada yadda ya kamata kuma kamar yanayin da aka tantance kaina tattalin arziki na mutane amma muna ganin kamar na daga cikin abin da ya bada gudunmawa wajen rashin samun tallafi daga hannun jama'a muna fatan mutane za su sa himma a wannan karin su baya da tallafi abubuwan da muka sa a gaba a wannan shekara muna tsara insha Allah muna kokarin buɗe hanyar samar da kuɗaɗen shiga sama da yanda ya faru a shekarar da ta wuce abu na biyu kuma muna son in insha Allah za mu haɗa kai da ƙungiyoyin musamman ƙungiyoyin marayu da kuma dukkanin ƙungiyoyi kamar muka ambata masu rajin ci gaban ilimi da suke cikin unguwanni da gabaɗayan garin Birnin Kudu don zaƙulo mana mutane waɗanda suke masu hazaƙa da za a iya tallafa wajen karatunsu a wannan shekara sannan kuma za mu yi ƙoƙarin rajista ta jiha shi ma a cikin wannan shekarar insha Allah kuma muna ganin a cikin wannan shekarar da insha Allah za mu yi ta za mu haɗa taron da za mu ba da tallafi dama aikinmu a ƙarshen shekara ne bayan an gama session kafin a fara new session shi ne za mu ba da tallafin ilimi to a wannan karo insha Allah za mu yi taron farko na ba da wannan tallafi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to shugaban kwamitin tallafi kenan duk da ya ba da uzuri gaskiya ya kamata a ƙara dan dagewa an dan samu sakaci gaskiya in ga fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan shekara za ta shigo a gyara sosai ko abu na gaba sai dan jawabi da dan fadakarwa daga malamin mu Dr. Rabi Haya shi na ga minti biyu da aba wa malam ita fa Allah ka tuna shi malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد ببما لمم الشيخ دكتور أبوبكر محمد ساني يوم نا طالبان إلمي دسكي ونم مكرنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ني بعدين أنتي أنتي ونا أبا با أبن دانتي أما غوديا تيجا شيء ببما لمم الله ساكا مسد الخير ونن كراتو إلمن ديكي زاب ألوه إلمي نمتالي نيوه wannan bangaren akida din wallahi zaka je makarantu da yawa zaka je fito ma ba ba zaka je kaji kaji shi ba litattafai da muke karatu tunda kan kawaidi to wannan ummu ibrahim wanda suka yi hijayas ka karanta wannan littafin ka gama baka fahimta komai ba al-kumumul khamsa kamo muttasil kamo mufassil kamo kaza da kaza kumul khamsa din nan da sauransu to duk ga su ana fito maka da tushen su karka sha wahala kuma waccan aqida kana koma littafin ibnu abi zaid al-qayrawani babu yin farko babu man tantiku biha al-sunna wa ta'taqidu al-afida sai ka ji aqida mai sauki cikin sauki ka gane mala Allah saka musu da alkhairi kuma waɗannan irin waɗannan manyan da yake ambata suka shiga irin kalam kamar yanda yake ambata mana da sauran malamai wasu da suka zo rasuwa sun yi nadama sun yi nadama ina ma busu wannan hanyar ba ka duba littafin adwaul bayan cikin tafsirin da yazo a cikin ayan nan ta surata aitaal surati muhammad sallallahu alaihi wasallam afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha yayi bahasi dogo a cikin wannan gurin game da wannan ayar ya ambaci magana akan shi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali ya ambata yake cewa yana nadama har wasu suna cewa da yazo rasuwa Sahih al-Bukhari ya rike ya sa shi a kirjinsa hakanan suna nan bangarorin su daban-daban waɗanda suka zo rasuwa suke nadama wanda daga cikin su da yazo yana neman Allah ya fi masa yana cewa ya manya ramadal ba'udi janahu fi zulmatil layl bahimal alyali wa yara manata uruqiha fi nahliha wa yara masira dabaiha qawnu alayya bi tawbatin tamhudha ma kana minni fi zamanil awwali. Kaduba yana roƙon Allah wanda yake ga budewar fukafikan soro a cikin duhun dare, yake ganin motsin abin da yake a cikin bargonsa da sauransu, yake cewa yi masa baiwa da karɓar tubansa akan abin da ya wuce. Don haka Allah ya saka wa malam da alkhairi. Babban abin da nake kira ga malam shine a ƙara haƙuri akan wannan hanya. Dole ne za a samu waɗanda suke na'am da ita, za a samu kuma waɗanda ba sa so, wanda ba sa so su ji karatun ko ba sa so wasu su ji karatun, gurin da ake karatun ma ba sa so a ambata, akwai su. Don haka a ci gaba da haƙuri, a dufashi Allah kamar yadda kake kiran mu a ikhlasi, a tsarkake, a kyautata niyya. Karatuttuka na ɓangaren aƙida abu ne mai tsada. Karatunsa na kaman kwana bakwai da suka wuce, sai nake cewa ina ma ɗaliban ilimi masu rubutu za su ɗauka. Kaga karatun nan da ya muku, har wani ɗalibi ya tambaya, ina jin za a kai sati biyu, ya tambayi wani ɗalibi ya bada amsa da wannan cewa aqidatu ahli sunna game da ayatul wa'id, ya tambayi wani ya ambata ya wannan din, wannan guri ne mai muhimmanci. Samari da mutane wasu wanda ba sa karatu sun samu zamiya a wannan ɓangaren. To da za a samu wani ya zo ya ɗauki ayatul ahkam, ayatul wa'id, inda ahli sunna wa ahkamiha ash-shar'iyya min khilal surati kaza, ay tatbiqin ta akan qawa'if da suka samu suke fata shi a wannan. Hakanan za ku ga cewa ɓangaren da yake magana wajen qasr as-salah, qasr al-adad da qasr as-suffa, ba an samu zamiya ba na wasu ga sunan, har wasu suna yaɗa tunaninsu a social media, wasu ma sun je masussuka, wannan yaƙi wannan ƙeƙayin masussuka ya komo kansu, Allah ya gane da su, to suna nan da irinsu. Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi. Yan uwa, a ci gaba darul aqida da tattara karatutukan malam na aqida, a ci gaba da ƙwalƙwalewa musamman karatukansa janibul aqida, a samu a tara. Allah ya saka da alkhairi. Ku da kuka yi haƙuri kuke sauraron karatun, Allah muku sakamako da alkhairi. Waɗanda suke saurara daga nesa su ma Allah ya ba su lada. Ina kira ga malam da ƴan uwansa, wani lokaci kuna shigowa da kalmomi, iyayena dattawa suna gunku, ko da ba za su iya zuwa wannan karatun ba, su zauna suna gunku a gidajen rediyo da talabishin. To wasu kalmomin da kuke faɗa na Larabci suna buƙatar fassara, kuma wannan yara za suna ganin ƴan zamani ne, ba za su tambaye su ba, su kuma ba su da damar da za ku so gunku su yi muku tambaya. Don haka kalmomi da za a ambata wani lokaci kamar fassara ce da Hausa da Larabci ake faɗar su ba za su gane ba, ko kuma wani lokaci a faɗa da Turanci ba za su sani ba. Kaga kamar karatunsa ko na jiya ne, kaga maganar bambancewa haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar a zo a daidaita a wajen bayi ba wanda ya kai manzon Allah, amma in wajen ibada ne, wajen abota Allah ne, sai yake cewa an ɗora mutane akan emotionally, ko da wannan ya ta faɗa kalmomin, to iyayenmu ba za su gane ba, ba za su gane ba. To don haka ina kira suna nan iyayena malamai da nake bin karatuttukansu nake ƙaruwa, Allah ya saka musu alkhairi, ai ko kula da irin waɗannan, da kuma ƴan uwana Hausawa da suke zauna a Sudan, Allah ya dawo da zaman lafiyarta da Saudiya, suna bin su a wannan social media ɗin. Kaga Africa TV siri tana tasiri a cikinsu. To kalmominmu na Turanci ba sa gane shi sosai, don haka a taimaka musu irin wannan. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Maƙotan wannan masallaci da su ma da suke juriya, Allah ya saka musu da alkhairi. Duk waɗanda suke ba da gudunmawa, muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi. Wasu daga cikinsu malam ya san su, wasu kuma bai san su ba. Wallahi suna mana magana a ƙaruwar da suke yi, manyan mutane kuma da abin da yake gabatarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dace, kuma na ji daɗi da ya daure ya ce zai dawo da karatun tafsiri bayan azumi, domin ɓangare ne wanda yake mai muhimmancin gaske. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dace. Allah saka da alkhairi. Ku yi haƙuri, halina ne na tsawaita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah saka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin mika abin magana ga malam dan daure da dan shawarwari da zai ba mu matsayin dalibai, akwai kwamiti da malamin ambata insha Allah shi mai nan za a kaddamar da shi, amma ba yanzu ba, cikin bayan Ramadan da insha Allah zai fito, shine na bi prison a gano masu dan kananan laifukan da bazo dan bashi kadan ba, a sami damar da za a ento su insha Allah. Wannan insha Allah za a yi shi, kuma zai aiki ga malamai za su ba mu shawara yadda za a gabatar da shi. Sai ma insha Allah sai a dan kalmomi da za a rufe da su. Allah ya sa.
Mun ji nawa ko?
Ya. Ko shike. Ai tun dinne ne ni ka ce ka ba malamin mun ji bi nake da ma tsokana kake. Allah ya saka da alheri. Dr. Muhammad Rabiu Yahya. Bajimi ne sosai wajen abin da ya shafi ilimi, kuma an amfana da shi, kuma ana amfana da shi. Muna roƙon Allah mu dauki ya ƙara masa jajircewa. Kuma mulan haza to Hausa zan yi ko kaje shawarwari musamman na dade ina jin su wannan maganar, akwai wasu zaga suna cewa ba sa fahimtar in an faɗi larabcin ba a fassarawa, wani kuma ya ce in an sako turancin ba a ganewa. Wani lokaci za ka ga mutum waɗanda suke gabansa yakan kalla, galibi masu irin wannan tunanin ne, kuma yana ga kwaɗayina akan wanda ya taso ya zo ya fi akan wanda yake ji daga nesa, tare da cewa wanda yake nesan ba za a yi watsi da shi ba insha Allah. Kuma wannan wani abu ne da za a kula da shi insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu iya. Allah ya sa a dace. Barakallahu fikum. Abinda na so dama godiya zan yi farko, kada mu cinye lokacin. Yan nasiha da zan yi kafin godiyar bai wuce daliban ilimi, don Allah ku jajirce wajen daukar ilimi a wurin malamai ba. Yanzu malam yana da darussa da yake a nan, duk da aikin jami'a ya dan dakatar da shi, amma duk da haka yana kutsawa ya matsa ya zo littafai na mazhabar Malikiya da yasa nan ake karantarwa silsila, an yi wannan an gama, an yi wannan an gama, ana nan ana yi. Wasu daga nesa ma duk ba su san ana yi ba, ballanta na su rika zuwa, wasu kuma sukan zo su fa'idanta. Ya kamata da Allah sake dagewa a zo a matse shi. Shi ya fi mu zama wuri guda, duk da dai gaba ɗaya dai ana harkar jami'ar tana ɗaɗɗauke mutane, to amma harkokin kowa da irin faɗin nasa. Yawwa, to Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo wa rayuwa albarka. Allah ya ji kan magabata da suka assasa alheri a wannan unguwa da gari baki ɗaya. Allah kuma ya haɗa duka aljanna, iyaye da suka gabata Allah ya ji kansu. Yan uwana samari musamman, zan takaita zance na a gare ku ko a nan birnin Kudu, ba don komai ba, sai saboda duk da dan san waɗanda suke nesa suna ji, waɗanda ba su da alaka da kila abin da muke faɗi, amma mafi yawan abubuwan da muke ƙoƙarin mu ja hankalin juna a kai, za ka ga akwai su a ko'ina. Akwai su a ko'ina. Na fara maganar jiya cewa don Allah mu daure. Na farko dai mu tsayu mu yi godiya ga Allah akan ya samu musulmi, to kuma mu tsaya da musuluncin yadda ya kamata. Hakika abubuwa da yawa da akan ambata marasa daɗi, na san ko ina akwai garuruwa da yawa, to amma ana yawan ambatan abubuwa da yawa dangane da birnin Kudu, wanda akwai buƙatar da Allah ba sai na faɗe su ba anan saboda ba daɗi. Amma abinda ya kamata shine mu haɗa kanmu wajen yaƙar waɗannan abubuwa dukkaninsu, saboda ɓata mana suna ne a ta ambata ai akwai Edgar akwai kaza laifi kaza di yan birnin kudu ne kaza da kaza da kaza wannan ba shi da dadi ba nan kadai ake ba ko ina ana ko wani laifi da kake ji akwai a ko ina bal inda ake a wasu wuraren madu yafi nan eh to amma alhamdulillah albarkar da Allah ya mana a garin nan ta yawan dan adam da kuma matsalolin dalibai da suka kasa ci gaba da karatu aka kuma shigo aka barbare su da wasu da hanyar shaye-shaye harkar shaye-shaye duk yana cikin abin da manyan matsaloli ne kuma wannan ba kuma ta ba shine dalilin da yasa bare muka matsa a kafa wannan committee na tallafawa waɗanda suka kasa biyan registration a jami'o'i fa'idar sa kenan muna fata dai wannan committee shugaban sa duk da mun sani Dr. Awolu Ado zakakuri ne tun a zariya na san shi kuma har yanzu yana nan Faculty of Education muna fata wannan abin da muka san shi da karsashin ya karsasho shi ya zo insha Allah gyara wannan kwamitin a farfado da shi sosai ya tashi in ba kudin ba ba masu yayyanmu ga sunan da mu irinmu ba abin da za mu iya yi ko ba haka ba ne duk an gama abin da za a iya yi wa al'umma mu din masu surutu mu muka rage muke faɗa amma waɗanda ba karantarwar ma suke ba ba wani abu da za a yi don haka daga sabon jinin nan daga nan za a dole a ɗauko waɗanda za su tashi su yi wannan aiki ƴan uwana ku haɗa kai don Allah na biyu abubuwan da suke faruwa na matsalolin ƙoƙari a kama masu laifi na fara tambihi akan wannan jiya nace zan jaddada dan Allah wannan hanyar da ake bi mu yi watsi da ita cewa an ji labarin wane ne ake tuhuma da kaza shafi mulera ne maganar sane aljihu maye ko abin da ya shafi yan damfara ko wannan harkar kidnapping da sauransu daga an yi zaton wane ne mai kawai sai a tafi gidansa sai a kona wannan ba hanya bace mai kyau ga Allah mu nisanci wannan abu mu yi kokari mu zauna lafiya ko ina ko gani akwai hukuma kai abin da kake tsammanin hukumar bata sani ba ta sani yawa kai ne baka san abin da ke can ƙasa na matsalolin ba haka ayi kokari don Allah a hada kai ba mu ce dama na taba ambata wannan a cikin ɗaya daga cikin darussan a bana cewa mu hada kai mu ga cewa waɗannan abubuwan mun yake su to amma ya kasu ba ita ce daga tuhuma mu auka wa mutum ba ko ba ita bace don Allah mu daure mu hada kai da hukuma da Allah ya dorawa wajibin tai wannan aiki in sun yi shikenan in ba su yi ba mu dai mun sauke namu amma in muka dauki wannan manhajin kowa ake tuhuma shikenan sai mu hadu mu yi ri sai a tafi gidansa sai a kona ko ai kaza to wata rana wani makiyinka haka zai sako samari a gaba su zo gidanka su kona sai ai mai zai ce ai maye ne ba kai ko baka san zance abin nan mai ta ba haka kawai sai wani ya ce ai yana cikin yan kidnapping ai informant ne to shikenan kuma mun hana kanmu zama lafiya a garin mu ina fata kun fahimci wannan dan Allah duk abin da aka ji a samu shugabanni a tattauna da su kar ka ce kai ne zaka tsaya akan shugabannin ka ga sun yi ba aikin ka bane ka ba su information gashi kai kuma ka kama bakin ka ga shiru kar ka je garin su rutu ka tona wa kanka yawa dan Allah mu yi kokari mu dauki wannan abu kuma a dage wajen neman ilimi a dage neman ilimi ilimin nan na addini ilimin zamani mu fidda kanmu daga jahilci mu yi kokari mu ja hankali kuma kungiyoyi da suke fita ƙauyuka suna ilmantar da waɗanda suka musulunta ina jan hankalin ku don Allah a dage insha Allah ina sa ran na san kuna da komiti za mu ga kuma ƙarfin da za mu ba ku ta wannan mimbari na wannan tafsirin ya zama za ku fara ba mu rahoto da adadin ƙauyukan da kuka shiga da kuma me aka yi da sunayen limamai da aka je aka kai ko masu ilmantarwa wanda ba za a iya zuwa ma a zauna a ƙauyen ba a naɗa wani a sai masa babur ya je ya ilmantar da su sau ɗaya a sati ya dawo duk wanda da duk ana yi Allah ji kan malam maude ba wanda ya sa shi wannan aikin amma shi kadai yake kara ɗaya karamar hukumar nan har waje ma zaka ji shi da keke ko ba haka bane wanda ya san malam maude ya san shi ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan kuma da sunan ziyara kawai sai ya tashi ya je ziyara wani kauye sai ai magariba da isha da shi kawai sai ya dawo sai ya wani satin kuma sai ya tafi wani
a haka ya hada kan mutane sosai ya ilmantar da su. Allah ji kansa, Allah ya gafarta masa. Kuma muna godiya ga gwamnatin jihar Jigawa akan abin da yayi na taimakon alhazai, musamman akwai bukatar dankar umman ta amfade shi taimakon da duk wanda suka biya kudin aikin haji bana, gwamnatin jihar Jigawa ya cika wa kowa miliyan 1. Abin da ya rage kadan ne kuma ko kusa da haka, su za su karasa cikawa insha Allah ta'ala. Mun sani ko wanda da jiha wasu sun yi wannan kokarin, wanda shi kuma wannan nasa ne kuma gudunmuwa ce babba wanda za ta tafi sosai wajen rage wa mutane wahalhalu. Hakanan abubuwan da yake na ciyarwa a wannan azumi na Ramadan wanda ba fara wannan abun a jihar Jigawa a gwamnatance ba sai wannan karam, wannan shi ma wani abu ne da ya kamata a yaba a kai, dan abu ne da zai taimakawa harkar addini, shine dalilin fadarsa anan, ba wani dalilin ba. Sannan da al'amura dai da ake duka na goyen bayan karatuttuka da taimakawa, darasin Malam Nasiru Yahaya a Central Mosque a Dutse, wanda shine na sati-sati musamman mai girma gwamna ne dawo da shi kuma ya karfafe shi cewa duk sati a riƙa yi bayan neman da samari suka yi, wanda wannan abu ne da wajibi mai masa addu'a a kai, kuma mu ja hankalin 'yan uwa a riƙa ƙoƙari ana amfana. Duk mutumin da zai sa ka a hanyar Allah to ba ka da masoyi irinsa, wanda ko ba shi ba wata hanya zai sa ka, zai sa ka hanyar tambada da abubuwan da la tuhmadu uqbaha, wanda sakamakon su ba abin yabo bane. Na fassara ko? Allah ya saka muku da alheri. Waɗanda suka yi ƙoƙari suka taimaka a yaɗa wannan karatu, dan ƙarfafa gwiwa ne ba dan kawai mu ambaci sunansu ba, Allah ya saka musu da alheri. A nan JTV akwai malam wani Alhaji Ahmad binnan Lautai da yake Kano, mai gidan Lautai a Kano, ya ɗauki nauyin sa tafsiri a gidan talabijin ta Jigawa, da Alhaji Idris Garki wanda shi ma ya ɗauka a Kano gidajen rediyo daban-daban. Akwai Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya shi ma gidan rediyon Rahama, shekara da shekaru kullum yana ɗaukar wannan nauyi. Allah ya saka masu alheri da Sautul Haqqi da suke yi a madadinsa, da duka dai wanda na sani da wanda ban sani ba. Wallahi wasu suna can suna tayi ma ban sani ba. Sunna TV musamman wanda kullum za mu gani, yauwa Africa TV da duk waɗanda dai suka, kamar da na ambata wani ma ban san ana yi ba. Wani zai ɗauka na sani, amma su wallahi ko a kira a ce ma ana kaza, saboda dama neman ladansu suke a wurin mai bada lada. Yauwa wanda na sani ne shine nake faɗa yanzu. Kuma alhamdulillah ba iya karatuna ƙaramin karatu ne na ɗaliban ilimi. Akwai manya-manyan malamai suna nan suna ilmantarwa, da kuma ina son su kansu a yaɗa karatukansu saboda al'umma su amfana. Salo na faɗakarwa haƙiƙa yana bambanta daga mutum zuwa mutum, da kuma wato gari zuwa gari, da al'umma zuwa al'umma, da kuma wani lokaci da hangen mai ake hangowa da waɗanda kuma suke fa'idanta. Muna fata duk Allah maɗaukaki ya haɗa mu a ladan abinda muka faɗa da abinda muka ji. Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muke faɗi. Muna roƙon Allah maɗauki kuma mai martaba Sarkin Dutse, Allah ya saka masa da alheri akan ɗawainiyoyi shi ma da yake yi akan hidimomin harkar addinin musulunci, da ciyarwa da yake wa marayu wanda ya gada daga mahaifinsa. Allah maɗaukaki ya saka masa, Allah ji kan mahaifinsa, waɗanda duk kuma suke taimakawa addini ta kowace hanya, muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara tabbatar da su akan wannan taimako. Allah kuma ya saka musu da alheri. Allah ya haɗa mu a aljanna, kuma da kuka yi ta haƙuri akan halartar taron da masu kwamitin yaɗa karatun Malam Awwal, Malam Abdullahi da sauransu, duka ƴan uwa, duk kowa da kowa, ba kwa buƙatar da ma a ce a yi muku godiya. Na san ba ita kuke nema ba, amma kalmar ambaton mutum takan shajja'a shi, insha Allah takan sa masa ƙaimin alal aƙalla an san da shi, tare da cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda shi ya fi sanin kowa, ya san da shi kuma shi ya fi sanin niyyarsa. Muna fata Allah ya saka wa kowa da alheri. Dole in tsaya a nan saboda lokacin ya cinye ko? To.
ya mai shiru ya daina fadan lokaci ya ce Allah ya saka muku da alheri insha Allah ta'ala zamu ga lokacin da zamu fara shi wannan tafsiri mako mako insha Allah ta'ala ina sa ran mu kokari mu gama kashfu shubuhat duk da bana san layin kashfu shubuhat a mai shi da abinda ba layin su ba amma dai zan yi tunanin yadda abin zai tsaro insha Allah ta'ala Allah ya saka muku da alheri barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh